Back, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a a yau 3 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 daga birnin Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da yau 20 daidai ga watan 2 shekara ta 2026 miladiya. Domin ci gaba da gudanar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma da muke a wannan masallaci na Masjidul Huda da ke wannan gari na Dauraji RA Katsina State. Idan ba a manta ba, a jiya mun kwana akan ayoyin 57 zuwa 58 wanda muka ce za mu maimaita, ko in ce za mu tashi da kan daidai wannan rubu'in na inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanat. Amma kamar yadda muka faɗi, insha Allah za mu dinga farawa da abin da ya shafi tambayoyi da izinin Allah. Akwai tambaya guda ɗaya da zamu amsa daga ainihin wato ƴan uwa mata, da tambayar tana yawan maimaituwa saboda muhimmancin ta, nace bari mu fara da ita. Tambayar ita ce, akwai mata da Allah madaukakin sarki yakan hore musu arziki, wataƙila wasu su sai sarƙa ta zinare, ko ɗan kunnen zinare, ko zobe na zinare, ko warwaro na zinare. To abinda suke tambaya a har kullum, shin wannan siya da suka yi akwai zakka a kansu ko babu zakka? Ina fata mun fahimta. Abinda yake wajen malamai ma'abuta ilimi, wannan khilaf ne mashhur bainal ulama, sabani ne sananne a wajen malamai dangane da wannan abinda suke kira da mas'ala ce ta huliyyin nisa ko al-mujawharat, ma'ana kayayyaki na ƙawa ko na ado da mata suke samu. To su wannan kayayyakin kala biyu ne, ko dai kayayyakin nan su zamo tasiya ne domin ta ajiye ta ci riba. Ina fatan fahimta, kaga wannan bangare ne na kasuwanci. To wannan bittifaqil ulama, malamai fuqaha sun yi ittifaqi akan cewa akwai zakka a kansu. Ina fatan fahimta, indai kin sai warwaro ne ko abun wuya ko kuma abu na abin da ya shafi zinare ko azurfa da zummar ki kasuwanci ko ki ajiye, to wannan akwai zakka a kansa idan suka kai nisabin da za mu yi magana akai da izinin Allah. Amma abu na biyun, idan ya zama a'a ita kawai tasiya ne saboda ado, saboda kecere ne da suke faɗi, ko saboda kawai ita ta sa ta ji daɗi a matsayinsu na ado ne Allah ya halasta musu su sa, to wannan shi ma zance ne guda biyu wajen malamai ma'abuta ilimi. Da yawa daga cikin jumhurul malamai, daga malikiya da ainihin wato shafi'iyya da hanabila, suna ganin indai mace ta sai kayan warwaro da ɗan kunne, wannan mujawharat ɗin, dan kawai ado ta sa, ba dan ajiya, dan kasuwanci ba, wannan la zakka ta fiha, babu zakka a cikinsu. Ina fatan fahimta, saboda su ɗin sun zama kamar kaya ne ainata. Yau akwai wanda ya ce maka shaddan nan da kake ɗinkawa ka sa ko hula, akwai zakka da zaka mutar musu? Babu su. To haka su ma sun siye su ne domin su sa su ado, kuma Allah dama ya ce awa man yunashshu fil hilya wa huwa fil qisami ghayr mubin, su ƴan ado ne, ƴan kyalkyalkyalkyal ne, an gane da kyau, dan haka suka ce babu zakka a kansu. Ina fata mun fahimta, matukar dai ba su siya dan ainihin wato kasuwanci ba, kamar yadda muka ce. Zance na biyu, wanda shine ra'ayin imamu Abi Hanifa rahimahullahu ta'ala da kuma da yawa daga cikin malamai ƴan zamani sun tafi akan cewa a'a, wajibi ne a fitarwa da waɗannan kayayyaki zakka. Ana fahimta, wajibi ne a fitar musu da ainihin wato zakka, matukar sun kai nisabi, sannan matukar hala alaihal haul, ma'ana shekara ta kewayo wannan kaya ɗin. Kamar yadda za a fitar wa kayan da aka siya dan kasuwanci, to su ma haka za a fitar musu da zakka, sawa'un kin siya ne dan ado ko kuma dan kasuwanci. A ra'ayin Abu Hanifa da wasu ma'abuta ilimi da kuma da yawa daga cikin malamai a yau, suna akan wannan ra'ayi din. Ina fatan fahimta. To abin tambayar shine, idan mun dauka akan cewa za a fitar da zakka a kansu, to menene nisabin? Nisabi al-mu'tamad, wanda ake dogara da shi, shine nisabi na zinare da azurfa. Ina fatan fahimta, a kansu ake auna ainihin wato abin da ya shafi waɗannan kaya na mujawharat din. Shi kuma sanannen abu ne, nisabin zinare sai ya kai abin nan 85 gram 85, an gane da kyau, wannan na zinare kenan. kuma ya zama adh-dhahabul khalis shi kuma azurfa 195 sai ya kai wannan gram din ina fatan fahimta afwan 595 na azurfa shi kuma na zinare a 85 an gane da kyau to abinda ake nufi idan kimar wannan kayan mujawharat kayan ado naki da suka siya sun kai wannan nisabin gram 85 na zinare ko kuma 595 na azurfa to akwai zakka a kansu an gane da kyau sannan kuma shekara ta kewayo kina tare da su to wannan zaki fitar musu da zakka ina fatan fahimta to yaya mi kidarin fitar da zakka fitarwa shine rub'ul ushr an san rub'ul ushr ma'ana rub'ul ushr 2.5% na cikin wannan dukiya din muqaddara mi gwarugwari muqaddara a lokacin da zaki fitar da wannan zakka sai muka ce wannan nisabin a kasuwa kaddara 50,000 ne na sanya fa haka misali kawai nake mu ce 50,000 ne naira ko to 50,000 din nan 2.5% na 50,000 nawa zai kama idan kika buga zaka ga bai fi 1,250 ba ko makamancin haka ina fatan fahimta to wannan fa shine zakkar haka ake bi ma'ana ana buga abin akan rub'ul ushr ne kuma abinda za a fitar ne da wato lokacin fitarwar da abinda kasuwa ta bayar lokacin fitar da zakka da shi za a buga ba wai lokacin da za a siyar ba ina fatan fahimta kuma ni ma gaskiya akan wannan fahimta nake in dai kika sai gold a gold zinare kenan ko dan kunne ko azobe ko agogo ko kaza to ki sani da izinin Allah in dai ya kai nisabi 85 gram in zinare ne ko kuma 595 na azurfa to insha Allah shekara ta kewayo ya kai wannan nisabin zaki fitar da rub'ul ushr na wannan kayan zakka amfani naki ina fatan fahimta to wannan shine abinda ni na gamsu da shi akwai kuma waɗanda suke ganin in dan ado ne kika siya ba zaki fitar ba amma fitarwar shine yafi zamowa ahwat kuma shine yafi zamowa khurujan min al-khilaf fita daga sabani ina fatan fahimta in kin fitar kin san dai kin fita daga sabanin wanda suka ce a bayar ko ba a bayar ba ina fatan fahimta amma in baki bayar ba to wataƙila kina cikin taraddudin cewa yaya amma in kin fitar kin san kin fita daga sabani kuma yafi zamowa ahwat ina fatan fahimta to Allah ya gane da mu musamman ma a yau daga mabukata na malam sun yawaita ina fatan fahimta kuma dama daga cikin fiqhun zakka ai ana fitarwa ne mawadata su fitar su ba waɗanda ba su da shi an gane da kyau to Allah ya gane da mu wannan shine dan abin da zamu ce da izinin Allah malam ni Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِدُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا
Na'am ubangiji Allah madaukakin sarki yace inna Allah lalle Allah madaukakin sarki ya murukum an tu'addul amanati yana umarta ku da kuma yarda amanoni ila ahliha zuwa ga masu su wa idha hakamtum bainan nasi idan za ku yi hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adli Allah yana umarta ku da ku yi hukunci tsakanin su da adalci inna Allah ni'imna ya'idukum bihi madalla da abinda Allah madaukakin sarki yake muku wa'azi da shi inna Allah kana sami'an basira Allah madaukakin sarki ya kasance sami'an mai ji ne basiran mai gani ne subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu, ya ku wadanda suka yi imani, ati'ullaha wa ati'ur rasul, ku yi wa Allah da'a, ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da'a, wa ulil amri minkum, sannan su ma ulil amri ku yi musu biyayya, fa in tanaza'tum fi shay'in, idan kuka yi jayayya a cikin ko menene, farudduhu ila Allahi war rasul, to ku mayar da jayayyan nan taku zuwa ga alƙalin jayayyan nan shine alqur'ani, Allahu huna ai alqur'an, war rasul zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam, ma'ana zuwa ga sunnoninsa. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, idan har kuna imani da Allah da ranar lahira, zalika khairun, yin hakan shine mafi alheri, wa ahsanu ta'wilan, kuma shine mafi kyawun makoma idan kuka yi haka din. Ina fatan fahimta. Wannan aya da muka ji ta 58 ta biyo bayan waɗancan ayoyi da Allah maɗaukakin sarki yake bayani akan Yahudawa, cewa daga cikinsu akwai waɗanda suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam, daga cikinsu kuma akwai waɗanda suka bijire masa. Faminhum man amana bih wa minhum man sadda an wa kafa bi jahannama sa'iran, aka faɗi sakamakon waɗanda suka bijire. Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. ساكمكم waɗanda suka yi imani shine aljanna, walladhina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahhara wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Nan muka yi sai kuma yau Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa lalle Allah ya nemi ku umarni da kuma yadda amanoni zuwa ga masu su. To anan jiya mun fara tattaunawa wannan ayar akan wa suke. Imam Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari, wanda ya rasu hijira tana 310 cikin Jami'ul Bayan nasa, ya kawo maganganu yake cewa wasu suna ganin wannan aya tana magana ne akan waɗanda suke mahukunta jagorori ulul amri, wanda zamu bayanin su saboda sibaqi da siyaqi da lihaqin, kuma wannan muka ce shine ikhtiyar zabinsa. Amma duda ya kawo sababin saukar wannan ayar da malamai suke kawowa akan cewa ta sauka akan Uthman ibn Talha, kamar yadda jiya muka yi bayani, lokacin da aka yi fatu Makka a shekara ta 8 bayan hijira, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace aje a karbo mu kullun ɗakin Ka'aba, lokacin yana karkashin hannun Uthman ibn Talha. Shi kuma da yaji sai ya ainihin wato haye satahi na wannan ɗakin Ka'aba, can saman ɗakin Ka'aba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika sayyidi Ali akan yaje ya karbo. Lokacin da yaje ya nuna da ba zai bayar ba, amma Ali radiyallahu ta'ala anhu ya murda hannun ya karbo wannan mukulli din. Lokacin da aka kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai babban Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ainihin wato gaya masa akan cewa yana so a hada masa da siqaya da kuma wannan abin na sidana din, ma'ana wannan hidima ta ɗakin Ka'aba, ko bata tsaro ko bata kulawa. To sai Allah madaukakin sarki, bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin Ka'aba yayin raka'a biyu, a fitowar sai aka saukar da wannan aya, lalle Allah madaukakin sarki yana umarta ku da kuma yadda amanoni zuwa ga masu su. To sai aka dauki wannan amanar mu kullun ɗakin Ka'aba, sai aka mayar wa da Uthman ibn Talha. To lokacin da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yaje mayar masa, sai yake gaya wa sayyidina Ali, yace lokacin da kazo ka karba ta tsanani, ka gaya mun abinda ka gaya mun, ban ji dadi ba, kuma yanzu kazo cikin tausasawa kana dawo min da shi. Yace Annabi ne yace na karba, kuma yanzu Annabi ne yace na dawo maka da shi. Sannan kuma aya ta sauka akan lalle a dawo maka da shi. Sai abin ya burge shi, yayi masa yayi mamaki, ba musulmi ba, amma kuma a ce a dawo da shi ya ci gaba da zama. Dan haka muka ce yace me, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ma'ana ya musulunta. To dan haka wasu malaman suka ce wannan aya tana magana ne akan sa. To amma koda cewa an sababin saukar akan wannan yake, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi, ma'ana ana duba gamewa al'amarin ne, ba wai ana duba ainihin wato cewa ta sauka kadai akan Uthman ibn Talha ba. Ina fatan fahimta. Ubangiji Allah madaukakin sarki yace, inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati, al-amanati aka ce shi yasa wasu malaman suka ce al murad min al aya jami'ul amanat, ana nufin dukkanin amanoni. Shi yasa ko da Ibn Kathir al Makki, ma'ana sahibul qira'a, shi ma da yazo nan bai ce al amana ba, dan kada ka zo ka ce amanatuhum wahid wa fi sala dariya. A cikin suratul mu'minun da suratul sa'ala sa'ilun ma'arij kenan, Ibn Kathir lokacin da walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, jumhur kenan ko, shi kuma Ibn Kathir sai yace walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'una, ya karanta ta da ifradi a cikin mu'minuna da cikin ina da cikin sala. To kada wani ka zo ka ce haka nan Ibn Kathir yace inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanata ila ahliha, a baya karanta nan, dan in yana karanta nan sai ta samu matsala wajen ma'anar da malamai suka bayar. Ina fatan fahimta. Amanatihim wahid yana nufin ta mu'minuna, wa fi sala dariya yana nufin ta sa'ala, gurin nan kawai yake musu ifradi, amma sauran yana karantawa kamar sauran mutane. Ina fatan fahimta. To dan haka anan Allah madaukakin sarki yace amanat, dan ya nuna maka dukkanin nau'in amanoni za su shiga karkashin wannan aya din. Ina fatan fahimta. Hadisi ya tabbata daga Anas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa falamma khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala ala la imana liman la amanata la wa la dina liman la ahda lahu. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya mana khutba, inji Anas yace annabi yace ala ku saurara, la imana liman la amanata lahu, babu imani ga wanda ba shi da ainihin wato la imana liman la amanata lahu, babu imani ga wanda ba shi da amana, haka ne, wala dina liman la ahda lahu, kuma babu addini ga wanda ba shi da ainihin wato alkawari. Dukkan wanda ba shi da alkawari to ba shi da addini, kuma dukkan wanda ba shi da amana ba shi da imani cikakke, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam. Ina fatan fahimta. Kuma wannan amanar kamar yadda muka faɗa, amana ce wacce take shiga ainihin wato gurare da yawa, tana shiga bangaren amana ta kasuwanci. Dukkanin wanda yake da amana a kasuwanci, zaka ga kasuwancinsa yayi riba, zaka ga Allah ya nemi masa albarka cikin kasuwancinsa. Amma dukkanin wanda ba shi da amana cikin kasuwanci, to kowa zai tsane shi, kowa zai dinga kyararsa, kuma ba zai taba zama waya ci gaba ba. Dukkanin wanda zai sa ha'inci a cikin kasuwancinsa, to lalle shi da talauci yanzu suka fara kulla kawance. Rashin amana, ha'inci shine yake jawo sababin da yawa karayar wasu waɗanda suka fara kasuwanci. Amma wanda ya riki kuma amana, zaka same shi Allah yana bashi kulawa, yana bashi da kadan, kaga har ya zama wani gabaki daya. Amana ce ta ja masa kasuwanci, yana buƙatar amana ƙwarai da gaske. Sannan akwai amana ta bangaren siyasa. Dukkanin wanda bashi da amana, to dama asali bai cancanci ya zama shugaba ba, ana samun mai amana ne wanda zai kiyaye muku amanar jininku, amanar rayukanku, amanar dukiyoyinku, amanar mutuncinku, amanar rayukanku. Amma dukkanin wanda ba shi da irin wannan amanar, bai cancanci ka ɗauke shi aikin ƙwadago ba ma. Ita kanta siyasar da mulkin, ai ƙwadago yake maka, duk da shugabanka ne amma ƙwadago yake maka. Ya abatista ajir inna khaira manista ajartal qawiyul amin, al amin mai ƙarfi kuma mai amana. Amma wanda ba shi da amana, ai zai zama mai ha'inci kenan, za a haɗa baki da shi a zubda jini cikin al'umma, za a haɗa baki da shi a ci dukiyar al'umma, za a haɗa baki da shi a yi wadaƙa cikin dukiyar al'umma. Babu amana, kuma la imana liman la amanata la, babu imani ga dukkanin wanda ba shi da ainihin wato amana, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam. Ina fatan fahimta. Don haka ƴan uwa, amana ita ce babban jigon dukkan wanda za ka haska ka hasko, ka ɗauke shi aiki ne a kasuwa, ko kuma ka bashi damar cewa ya shugabance ka, kai ko da abin da ya shafi dukiyarka dole sai da amana. Amana Allah maɗaukakin sarki ya danka maka a matsayin wannan dukiya ɗin. Dukiya amana ce Allah ya baka. Idan baka yi abin da ya dace da wannan dukiyar ba, ka tuzarta amanar da Allah ya baka cikin wannan dukiyar. Allah ya ce wato wa atuhum min malillahi alladhi atakum, ku basu cikin dukiyar da Allah madaukakin sarki ya baku. wakilci ne kuke yi akan wannan dukiyar, amma hakikanin mai dukiyar shine wane ne? Shine Allah subhanahu wataala. Hakikanin mai mulki shine Allah, hakikanin mai ilimi shine Allah. Dukkan wani position da ka ganka a kai kayan aro ne, kayan aro baya zamowa kuma na gadanka. Ina fata mun fahimta. To kai abin da ya dace, kada ka ce ai dukiya ce Allah ne ya ban. Na'am, kuma dan haka zan yi duk abin da na ga dama. Wannan babu shakka, dukiya Allah ne ya danka ta a hannunka, kuma kai kake da ikon tasarrufi kai duk abin da ka ga dama. Amma ka sani wajen ganin damar da zaka dama ɗayan biyu ne. In ka dama akwai amsa gaban Allah. Aina ka tasabt, a ina ka samu wannan dukiyar, sannan a me ka salwantar da ita, a me ka kashe ta? Shin ka same ta ta hanyar halak, kashewa halak wanda shine fi komai kololuwar dacewa, ko kuma ka same ta ta halak, ka kashe ta barnata ko ta hanyar haram, kaga mutum ya halaka, ko kuma samu haram kashewa haram, ko samu haram kashewa halak, shi ma da biyin ƙarshen nan duk ba abin yabo bane. Ina fata mun fahimta. Babban abin yabon shine gida na farko, samu halak kashewa halak. Kada ka ce dukiya ta ce, don haka zan zo ne abin da na ga dama. Za ka gayyaci a zo a saba ma Allah maɗaukakin sarki, za kai ka butulcewa Allah da ya baka wannan dukiyar. Da yawa suna nema, da yawa Allah bai ba su ba, sai Allah ya baka wannan dukiyar. Gwaji ne, jarabawa ce Allah ya baka. Yayin da kai girman kai, kaji cewa kai ne ka isa, ba isarka ba ce Allah ya baka, gwada ka yi. Kamar yadda ba isar wani bane Allah ya bashi karatu, gwada shi akai. Kamar yadda ba isar wani bane Allah ya bashi wata ni'ima, gwaji ne. Akwai lokacin da za a karɓi wannan gwajin, li yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ka ci wannan jarabawar ko da baka ci ba? Ina fata mun fahimta. Dan haka gyara kayanka ne dan uwa, ga dukkanin wanda zai ce maka ka daina tozartar da dukiyarka akan abin da bai dace ba. Ka daina wadaka, ka daina a karɓar zuga, ka dinga jin ai abin alfahari ne, zan yi abin da ba a taɓa yi ba. Ka yi abin da koda wani zai ji da yawa ne kuɗin, amma ta hanyar halak. Amma ka zo ka kashe ta ta hanyar abin da kamanceceniya ne da arna, wanda kuma zai zamo ya taya ka wannan taya murnar da kake tunani al'amari ne wanda sananne ne wajen zagin musulunci da addinin da ka fi so, amma kuma shi ne za ka taso a taya ka wannan abin da kake tunanin. Waya baka lasisin shi wannan abin a addini? Sannan waya baka damar wadaka da irin wannan addinin? Ba ni bane, amma gaban Allah. Kudinka ne, kuma amsar ka ce gaban Allah. Dan haka ƴan uwa, ka ji tsoron Allah. Ina ka samu wannan dukiya, kuma ina ka kashe ta? Idan ka kashe ta ci hanyar taimakawa marayu, ciyar da al'umma, to ka sani kamar kayi shuka ne. Akwai wani abu da shedan yake yi wa wasu wa'azi a kwakwalwarsu, ko in ce yake musu huɗubar shedan a kwakwalwarsu. To ai babu komai, dan nayi wannan na haram, to ayyukan alheri masu tarin yawa kuma nawa yayi. Wannan halaka ce dan uwa. Allah maɗaukakin sarki ba ai masa haka, kace ai ina da tarin alheri dan nayi wannan haram sunansa haram, kuma wannan tilin alherin da kake tunani, idan kai wani haram sai ya zo ya disa shi dukkanin wancan abin da kake tunanin kayi kaza kayi kaza, shi gyara. Idan aka ce ba kyau, to ba kyau kawai, kada kai. Ka tuba ga Allah, mu tuba ga Allah. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Amma kada kai ta wata falsafa, kada ka ce ai kaza ai kaza, kullun aikin daidan ake so. Amma ka ce ai in nayi wannan ba daidai ba, to ai ga inda nake da daidai din. Ya kamata mu ji tsoron Allah, mu daina, mu kusanci Allah maɗaukakin sarki da abin da ya bamu na wannan dukiya din. Ina fata mun fahimta. To dan haka wannan amana ce dan uwa, zaka amsa. Sannan ilimi amana ne da Allah maɗaukakin sarki ya ɗorawa akan masu su, malami ne ko ɗalibin ilimi. Allah maɗaukakin sarki ya ce walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab ko bima kuntum ta'lamuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Allah maɗaukakin sarki ya ce ku kasance malamai na Allah bisa abinda tu'allimuna alkitab, abinda kuke karantas da shi na littafi, ko kuma bima kuntum ta'lamuna, qira'o'i guda biyu, bisa abinda kuke sani na cikin littafi. Ina fata mun fahimta. Ko dai kuke karantar da wasunku, ko kuma ku kuke sani na wannan littafi din, ku kasance malamai na Allah. Kada ka zamo malami dan sharar fage, ko kuma malami wanda zai zamo duk abin da zaka yi mai zai dadadawa wancan basaraken, ko wancan mai mulkin, ko wancan attajirin, ko wancan kaza, wannan ba haka Allah ya so ba walakin kunu rabbaniyin abinda yake na gaskiya maslaha ta bayu a fade ta abinda yake maslaha ba ta bayu ba a jinkirta zuwa lokacin da maslaha za ta bayu amma kullum ka zamo kana ta rawaghana sa'lam kana ta kekkewayawa wa da dabbaru kekkewayawa da dabaru irin na dila ina ne zaka gyara kashin miyarka ina ne zaka samu kaza lasta rabbaniyan ba za ka zama malami na Allah da Allah yake ce maka ka kasance ka kiyaye wannan amana din ba ina fatan fahimta amana ce kuma Allah zai tambaye ka da yawa wasu Allah bai ba su wannan ilimin ba kai ya ara maka shi to za a tambaye ka yaya kai amfani da wannan ilimin ko ba kai amfani da shi ba kada ka ce to ni ba mai kuɗi bane kuma ni ba dan kasuwa bane kuma ni ba mai ilimi bane amma kai mai aure ne na'am kana da aure akwai amana akan ka wannan baiwa Allah da ka dauko ta aka halatta maka kusantarta da kalma ta Allah madaukakin sarki amana ce wallahi sai Allah ya tambaye ka akan wannan baiwa Allah ita ma amana ce Allah ya danka mijinki a hannunki sai Allah ya tambaye ku kun kula da haƙƙin amana cinta shanta tufatarwanta lafiyanta abinda yake haƙoƙi akan ka na amana ka sauke ko baka sauke ba abinda yake na haƙoƙin sa akan ki kin sauke ko baki sauke ba dukkan waɗannan amanoni ne da Allah yake umartan mu da amma yadda amanoni zuwa ga masu su kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati dukkaninku masu kiwo ne kuma dukkaninku sai an tambaye ku dangane da abinda Allah madaukakin sarki ya ba ku kiwo Allah ya bamu la'a damar cika wannan ainihin wato a amana da Allah madaukakin sarki ya bamu saboda girman amana ɗan uwa ka duba mutanen Makka sun so su kore kuma sun yi akan sun hada za su so su kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya addabe su a tunanin su ba za su karbi addinin sa ba sai suka akan cewa su kashe shi kawai wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin suka tsaka akan za su kashe shi a daren da za su kashe shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an akan ya kwanta a makwancin sa kun san menene zai nuna maka waye Annabi sallallahu alaihi wasallam sun san fashi aminu ne mai amana ne bai taba cin amana ba suna so su kashe shi amma dukiyoyin su amanonin su suna gurin sa sallallahu alaihi wasallam ba cinya ba kafar baya basu yadda su karba amanar da ya kawo musu ta musulunci ba amma sun bada amanar dukiyoyi shi kuma Annabi bai ce to bari na gudu da dukiyar da suke a hannuna ba tunda hijira zan yi a wane mutum sallallahu alaihi wasallam da aka yace idan an waye gari ya dauki amanonin nan ya mayar wa da masu su ina fatan fahimta haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sayyidi Ali saboda dai a dabbaka wannan ayata ko in ce saboda mabda tunda yayi hakan tun gabanin ma a saukar da wannan aya ta inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanat tunda ta sauka ne a shekara ta 8 lokacin da akai fathu makka shi kuma hadithul hijra kaga tun gabanin ma a zo a hijiran ake magana ina fatan fahimta inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha lalle allah madaukakin sarki yana muku umarni da kuma yadda amanoni izuwa ga masu su wa idha hakamtum bayna an-nasi kuma idan za ku hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adli Allah yana umarta ku da ku hukunci da adalci adalci shine abin da ake so me al adlu al adlu wad'u shay'i fi mawdi'ihi ko fi mahallihi asanya abu a digiransa wannan shine adalci ba adalci bane ga gaskiya kana gani ka karkatar da ita ka sanya ta inda bai dace ba Allah yace ku yi adalci koda akan waɗanda ba ku jituwa ne akan su ayoyi biyu ɗaya nisa'i tana can gaba ɗaya ma'ida ya ayyuhal ladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillah walau ala anfusikum aw al walidain wal aqrabin iyakun ghaniyan fallahu awla bihima iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima sai yace menene wala tattabi'u al hawa an ta'dilu haka take وإن تلو كو وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا كان الله مدوكين سركي يتي كونوا قوامين بالقسط شهداء لله أتكي مما إذا كم يتي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله بما إن الله خبير بما تعملون معنا ولا يجرمنكم شنآن قوم كذا كييركو دا wasu mutane تجاكو كسا ko ta sa ku yi musu adalci i'dilu ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa shine yafi kusa da taqwa dan haka musulunci dan adalci ne Allah kan tabbatar da daula ana hakaitowa yadda Ibnu Taymiya shi ma yake hakaitowa Allah kan tabbatar ya wanzar da daula wacce ta kiyaye adalci haka kuma yakan tafiyar da haske na daula ta musuluncin da basu tabbatar da adalci ba ina fata mun fahimta adalci shine wanzuwar ƙasa adalci shine wanzuwar zaman lafiya zalunci shine wargajewar ƙasa zalunci shine tarwatsewar dukkanin wani mulki kana son daidai kamanta adalci kana son rashin daidai kamanta zalunci sai ka zaba wanne ne yafi dacewa da kai wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna allaha ni'ma ya'idukum bihi lalle ma dalla da abinda Allah madaukakin sarki yake muku wa'azi da shi inji Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al muqsituna inda allahi ala manabira min nurin ala yaminir rahman ma'ana masu yin adalci za su kasance ala manabir akan wasu minbarori min nurin masu haske ya salam ba nan kadai ba ala yaminir rahman suna daman mai rahama Allah subhanahu wa ta'ala wa kilta yadayhi yaminu dukkanin hannayen Allah guda biyun ainihin wato dama ne subhanahu wa ta'ala Allah yace ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace humul ladina ya'diluna fi hukmihim ya salam sune wadanda suke adalci cikin hukuncin su wa ahlihim fi hukmihim wa ahlihim suke adalci cikin hukuncin su suke adalci cikin iyalansu suke adalci cikin abinda aka ba su nauyi na jagoranci dukkan wani shugaba wannan hadisi abin alfahari ne abin yaji dadi ne abin sanyin rai ne gare shi amma fa idan yi adalci idan bai adalci ba kuma ruwan zafi ne tafashashe gare shi kwarai da gaske lalle wanda yi adalci yana daman Allah madaukakin sarki a kiyama kuma yana minbari na haske wanda Allah madaukakin sarki ya tanadar musu me kake nema a duniya banjin kana neman ci ko sha ne ko sutura ko abin hawa ko wurin zama kafi karfin wannan ashe ba za ka burati kai adalci domin ka samu wannan minbarin mai haske kana daman Allah madaukakin sarki ba wane mutum yau a ce ga ka a daman mai rahama subhanahu wataala Allah yana ji da kai saboda kai umarni kai adalci ka tsaya akan adalci ɗan uwa adalci akwai dadi amma kuma akwai wahala akwai dadi ta yadda idan kai ka san ka huta amma abubuwan da zai jawo maka wataƙila zaka rasa ranka wataƙila zaka rasa matsayinka zaka rasa iyalinka zaka rasa kaza zaka ka rasa komai kai adalci zaka rasa babban zaka samu babban sakamako a wajen Allah madaukakin sarki mai adalci shugaba yana ɗaya daga cikin wanda Allah madaukakin sarki zai lullube shi cikin wannan inuwa a ranar alkiyama lokacin da babu wata inuwa in ba inuwoyi na Allah madaukakin sarki ba imamun adil shugaba mai adalci imamun ja'irin kuma fa ai ba a mara ba ko ambatarsa ba ai shi kan sai narko sai musiba sai bala'i kamar yadda zamu ji a kasa Allah ya kiyashe mu inna allaha kana sami'an basira Allah madaukakin sarki ya kasance sami'an mai ji ne kuma basiran mai ainihin wato gani ne kara mai maimaita mana aya ɗayan nan aran ba
ya ayyuhalladhina amanu ati'ullaha wa ati'ur-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war-rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila
Ubangiji Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani ati'u Allah wa ati'ur rasul ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a wa ulil amri minkum me yasa ba a ce wa ati'u ulil amri ba, su din ba Allah bane ba manzon Allah bane, ina fata mun fahimta. Shi yasa aka kawo su din ma dai ayi musu da'a, amma da'ar da za a yi musu da biyayya ba fa irin da'ar da za a yi wa Allah da manzon Allah bane, ina fata mun fahimta. Fa in tanaza'tum fi shay'in, zuwa dai karshe kamar yadda muka ci a dasu, to a nan gurin Allah madaukakin sarki yi wa Allah da'a da manzon Allah da'a, wannan za a yi musu ne makauniyar da'a in ka so ka faɗi haka, ma'ana ka san hikima ko baka sani ba. In dai abu ya tabbata a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da aka koyar, to wannan baka da wani saurin hanzari da zaka ce ka fahimta ko baka fahimta ba, hankalinka ai tauyayye ne ya fahimci girman irin da'ar da za a yi wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina fata mun fahimta. Don haka ma'aunin shine nassi, ma'aunin shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar bisa yadda Qur'ani yazo da kuma sunnonin sa, ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, sannan ma'abu ulil amri su ma ai musu biyayya. To wai su wane ne ulil amri? Akwai sabani na malamai ko ince zantuttuka da malaman tafsiri suka tattauna, daga ciki akwai kauli na farko Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala an da shi da Jabir suna ganin cewa humul fuqaha wal ulama alladhina yuallimuna an-nasa ma'alima dinihim, sune malamai da malamai na fiqhu waɗanda suke sanar da mutane abubuwa na addinin su, ina fatan fahimta, abubuwa na addinin su, malamai na addini na fiqhu kenan, to waɗannan sune ulul amri, ina fatan fahimta. Kuma wannan shine kauli na Imam al-Hasan al-Basri da Imam al-Dhahhak da Imam Mujahid ibn Jabal, an gane da kyau. Dalilin su shine a can gaba za mu tarar da inda Allah madaukakin sarki ya ce walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum, ko kuma gabanin wannan aya farkonta wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi walau radduhu ila Allah walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, ina fata mun fahimta. Ma'ana wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi, idan wani al'amari yazo musu na tsoro ko zaman lafiya adha'u bihi, sai ayaya tashi daga ganin abu ya fada kawai sai a dora a cikin social media, kawai copy and paste shi ma yayi share, babu diddigin gaskiya ne ko ba gaskiya bane, ya hau ya zauna yayi tafasa sharhi yayi ta kaza yayi ta kaza yayi ta ki tsakariya. Amma walau radduhu ila ar-rasul, da sun mayar da shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, an nemi bayanin sa a sunna, wa ila ulil amri minhum, da sun mayar da shi zuwa wajen ainihin wato ulil amri malamai na fiqhu malamai masana, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, an gane da kyau, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, da waɗanda suke yin iya istinbati sun fahimci irin wannan abin ne ake nufi da shi. Wanda ko yake istinbati shine faqihi, shine malami, shugaba, ai ba zai iya maka istinbati ba in dai ba malami din ba. In kaga ya istinbatin ya hada ahliya da adawat na istinbatin, to ya zama malami kenan, an gane da kyau. To wannan shine dalilin su. Wasu kuma malaman kamar irin su Abu Hurairah cikin sahabbai suka ce ulul amri humul umara wal ulat, su ne shuwagabanni da ainihin wato jagorori. Ra'ayi na uku Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yake cewa haqqun 'alal imam an yahkuma bima anzalallah, haqqi ne akan shugaba imami yayi hukunci da abinda Allah ya saukar, wa yu'addi al-amanata kuma ya bada amana, fa idza fa'ala dhalika idan ya aikata haka fa haqqun 'alal ra'iyya, to haqqi ne akan waɗanda suke ake shugabantar su, an yasma'u wa yuti'u siji si'a. Anan me yake nufi kenan ulatul amri? Yana nufin su ne menene a ainihin wato shugabanni, an gane da kyau. Hadisi yazo daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ata'ani faqad ata'a Allah, wannan hadisi yana cikin sahih Bukhari. Annabi yace dukkanin wanda yayi mini da'a lalle yayi wa Allah da'a ne, wa man asani faqad asa Allah, wanda ya saba mini to ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yuti'i al-amir, dukkanin wanda yayi wa shugaba biyayya faqad ata'ani, to ni ma yayi mini da'a, wa man ya'si al-amir, dukkanin wanda ya saba ma shugaba faqad asani, to ni ma ya saba mini. Me wannan yake nuna maka? wajibcin yi wa shugaba biyayya, amma ku gane bambancin da'ar Allah da manzansa da kuma ta shugaba ita, in dai annabin ya faɗa, in dai ya zo cikin Qur'ani annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam, su wannan kai tsaye ake musu biyayya. Amma wanda ba su ba, wani shugaba, to ana dubawa a gani shin umarnin da ya bayar ya dace da Qur'ani da sunna, ya dace da abinda Allah da manzansa suke so, ko kuma sabo ne. Idan ya dace, to anan ake bukatar ai musu da'a, an gane da kyau. Amma idan ma'siya ne, sabo ne, ko ma kafirci ne, to wannan kuma la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, babu da'a ga dukkanin wani mahaluki a wajen saba ma Allah madaukakin sarki. Shi yasa wancan hadisan da suka zo akan bayani akan ainihin wato ala abin nan aji a saurara ai da'a fil manshat wal makrah, cikin tsanani da yalwa da kaza da duk yadda aka abin nan, duk yadda aka kasance ayi hakuri da shugaba da yadda ya kasance, amma sai aka ce illa an taraw kufran bawahan, an gane da kyau. Sai kun ga idan kafirci karara a wata ruwaya ta nuna ma'siya, ma'ana sabo, to nan idan ba ku yi da'a ba, kuna da hanzari da hujja a gurin Allah madaukakin sarki. Ina fatan fahimta. Dan haka ba biyayya da ake ma shugaba biyayya ce ma kauniya ta ai masa biyayya har akan ma'siya ba, a'a, wannan ba a yinta sai ga Allah madaukakin sarki. Ina fatan fahimta. Har wa yau hadisan suna da yawa akan babin da ke magana akan ayi wa shugaba wanda yake na musulunci ai masa biyayya wacce take ta ainihin wato ta dace da addinin musulunci, babu saban Allah a cikinta. Ina fatan fahimta. Ubangiji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Ikrima rahimahullahu ta'ala yake cewa arada bi ulil amri Abu Bakr wa Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Abinda ake nufi da ulil amri anan, shi Ikrima yana ganin ma ana nufin ainihin wato Abu Bakar da Umar ne, ma'ana su ma dai jagorori, an gane da kyau. Ata'a ibn Abi Rabah yake ganin su ne al-muhajiruna wal-ansar wattabi'una lahum bi ihsani, ma'ana su ne al-muhajiruna da al-ansaru da wanda suka biyo su bisa kyautatawa. Dalili ko shine waccan ayar was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi ihsani radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar ko min tahtiha al-anhar. Ibn Kathir izuwa karshe, wannan da ita ya kafa a matsayin cewa su ake nufi da ainihin wato ulul amri. Ina fatan fahimta. Yan uwa a dunkule dai, ulul amri abinda ake nufi da su, ko dai su zamo malamai ko kuma su zamo mahukunta, ma'ana wanda ya zamo ya hada ga hukunci ga kuma karatu, dan a da akan iya hada ga shiga sarauta ga mulki ga kuma ilimi, to kaga wannan ya tabbata wannan sifa ta hau kansa kenan. Wanda kuma yake babu mulkin sai karatu, shi ma wani bangare ne na ulul amri, malami kenan, an gane da kyau. To wannan shine a takaice zantuttukan da zamu iya tattaurawa akan su. Fa in tanaza'tum fi shay'in, idan kuka yi jayayya cikin wani abu na addini, to farduhu ila Allah wa Rasul, kuma yadda wannan sabani ila Allah zuwa ga Allah al-Qur'ani kenan, wa ila Rasul da zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan kun yi imani ko idan kuna imani da Allah da kuma ainihin wato ranar lahira. To me wannan aya take nufi? Wannan aya da muka ji gabanin mu ainihin wato dawo nan, malamai suna ɗaya daga cikin abin da suke kafa hujja a nan gurin dangane da abin da ya shafi dukkanin wani abu na sabani idan aka yi a cikin addini. Ba zan ce zan zuba maka ido ba ne ka je kai fahimtar ka ne fahimta ta, a'a, duk abin da muka yi sabani, to mu sa shi a doran karantarwar Qur'ani da sunna, babu abin da ba a yi bayaninsa ba. Ina fatan fahimta. Wannan kuma shi ne hakikanin haɗin kai, a haɗu akan at-tanasuh, ma'ana wasiti da nasiha. In ga kana ba daidai ba in maka nasiha da Qur'ani da sunna, mun yi jayayya, to mu dora jayayyar mu akan al-Qur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ina fatan fahimta. To wannan yana daga cikin kuma usuluddin, kuma wannan yana daga cikin masadiru na tashri'i na musulunci, ma'ana na farko shine al-Qur'ani, na biyu sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ina fatan fahimta. To anan haduwa akan wannan abu na abun da ya shafi Qur'ani da Sunna, mu hada akan tabbas mun yi wannan, to kaga an samu na uku, wanda shine menene? Ijma'i kenan, an gane da kyau. Sai na hudun daga cikin masadiru tashri'il islami shine qiyas, wanda shi akwai sabani a kansa. To waɗanda suke inkarin qiyasi sun kafa hujja da wannan ayat, suna ganin Allah cewa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah, kuma yadda shi zuwa ga Allah, zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce li'annahu ta'ala aujaba ar-radda ila khususil kitabi was sunna, Allah ya wajabta cewa a mayar da abinda akai sabani zuwa ga Qur'ani da Sunna, dunal qiyas, ba a ce a koma wa qiyasi ba. So kuma jumhur sai suka amsa musu da cewa yu'ai babu dalilin da za ku ce babu qiyasi a cikin wannan aya, li anna ilhaqa ghayril mansusi bil mansusi li wujudi ma'na an-nass fihi la yakhruju 'an ar-radd ila al-kitabi was sunna. Ma'ana saboda asadar da wani hukunci ghayril mansus, wanda nassi bai zo masa ba, bil mansusi, da wani wanda yake da nassi, ba shine qiyasin ba kenan? Yin haka li wujudi ma'anan nassi fihi, saboda an samu wani abu na ma'anan nassin nan na da, shi ma an samu a yanzu, illa kenan ko? La yakhruju 'an ar-radd ila al-kitabi was sunna, to ai hakan bai fita daga cewa an koma da Qur'ani da Sunna ba. Ma'ana yin qiyasi shi ma bai fita daga cewa mun koma wa Qur'ani da Sunna ba. Yin qiyasi shine ga wani abu ya faru a yanzu, an gane da qiyasi ai ko? Ma'ana mu duba mu ga menene asalin wannan abun, sai mu duk yanzu bar na bada misali. Daga cikin kayan maye akwai wanda yake sanya mutum maye, amma yau idan za ka yi ta bincike ba za ka ga a cikin hadithi inda aka ce sholisho, an san sholisho ai ko? Masu shanta sun sani, mu ko mun santa a karatu watakila, ko kuma harka facin mota, amma inda banda wannan babu abin da zai hada ka da abin nan. In suka sha yana bugar da su, to amma za ka ga inda aka ce maka irin wannan haramun ne kiri-kiri, a'a, to me yasa aka ce haramun ne? Sai mu ce ai akwai asalin abin da yake, in ka sha yana bugar da kai, haka ne? Yana bugar da kai, kake gida kai yana da bugar da shi ai ko? In ya sha yana bugar da shi, to tunda yana bugarwa akwai abin da yake bugarwa a da, in aka sha an haramta saboda wannan bugarwar ita ce giya, an haramta. To sai mu ce bari mu dosano wancan hukunci na asali, an nassanta haramcinsa saboda illar bugarwa. Kai ma ga wani abu ka zo ya kasha ya bugar, to mu ɗauko wancan hukuncin bugarwar mu sa akan duk abinda za ka sha ya bugar da kai, to wannan shi ma haramun ne, wannan shi ne qiyasin. To wannan mun sauka daga cewa mun koma ga Qur'ani da Sunna, ba mu sauka ba, kenan shi ma qiyasi a hakikaninsa komawa ne zuwa ga Al-Qur'ani da Sunna. Ina fatan fahimta kai. Dan haka masu malaman suka ce al-ayatu mutadamminatun li jami'il adillati shar'iyya, wannan ayar ta kunshi dukkanin adillar shar'iyya, wanda su ne Al-Qur'an, As-Sunna, Al-Ijma' wal qiyas. Ina fatan fahimta. Sanannan abu ne farudduhu ila Allah, wanda shine al-amalu bil kitab, wanda shine al-Qur'ani, sannan wa ila ar-rasul, wanda wannan sunna kenan ta annabi sallallahu alaihi wasallam, an gane da kyau. Da kuma komawa gare su mu dosano wani hukuncin da aka samu illa ta yi daidai a yanzu, an dai koma din dai har yanzu akan su ko? To kaga wannan qiyasi kenan. To haduwa akan cewa Qur'ani da Sunna mu hada akan shine abinda zamu gabatar a mayar da su, wannan shine ijma'i kenan ai kuma. To wannan dama sune masadiru at-tashri'il islami guda hudu, Qur'ani, Sunna, qiyasi da kuma ijma'i da ainihin wato qiyas, an gane da kyau yan uwa. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir ذلك خير, yin haka shine mafi alheri, wa ahsanu ta'wilan, kuma shine mafi kyawun makoma. Idan kuka yi haka, kuna san makoma mai kyau, kuna san karshen ku yayi kyau, to duk wani sabani a mayar da shi zuwa ga Qur'ani da Sunna, duk wani rara gefe da san hadin kai, in dai ba hadin baki ba, to qur'ani ake jagabantarwa da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk wani hadin kai da akai duk wani kokarin a zauna lafiya duk wani kaza to wataran sai an bade in dai da gasken gasken hadin kan fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul amma yadda shiga qur'ani ga sunna ka ce kaza to a baje a gani me yasa ka ce me yasa baka ce ba na dauko saboda Allah ya ce saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ga wane ne zai ce Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a ga wane ne zai ce a'a Allah ya ce shehu ya ce akwai me haka ko babu haka babu wani shehu babu wani mahaluki gaban waɗannan dalilan guda biyu قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم با اجاغوران تد دكن وان قولي غبا وانن قولي لك انا فاتا من فهمتا اما كاي kokarin jagorantar da malaminka a kowane bangare kake to ka so ka haifar da wani abu sabo cikin addini abinda kake so na zaman lafiya ka gabatar da abinda Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ya ga annabi ya koyar ya ce ayi kaza amma wai ka ji wanda mutum da sunan soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya koyar ya za a yi abu kaza sai ya ce shi ma ga wani ya koyar ba za mu dauna annabi ba mu dauna wancan kuma ka ce wai zaman lafiya kuma kai da ka dauna wancan din can ka ce kai ne mafi son annabi ni da nace na annabi ka ce ni ne bana so tilka idan qismatun dhiza lalle wannan mummunan rabo ne kwarai da gaske na zalunci ai idan da gasken gaske ne in har annabi ya koyar da bakin sa mai tsarki da harshen sa da alladhi la yatiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ba za ka kamanta shi da kowane irin mahluki ba idan da gasken gasken kana masa soyayya law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u za kai masa da'a amma idan ba kai masa da'a ba wannan soyayyar baka ce wanda ba ta haifar da komai Allah ya kiyashe mu a dan lokutan da muke da su arama karanto mana ayoyi biyu zuwa uku kasa muci
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما
فلا
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم
fata Allahu alaik mallan Allah ya kara murya insha Allahu gobe zamu tashi cikin waɗannan ayoyi abinda muka fadi na daidai ubangiji Allah ya da mu cikin ladan na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana bi hadal qadri kifaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
insha Allah ga karata tsayar da ni ai ba masha Allah fata Allahu alaikum hadi